Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Zahra Aminu Fage
to jama'a a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata sallah
sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashin Hausa ta halarci taron kuma ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan za mu ziyarci filin mu na Balama
daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe
amma saurare ba tarar bata lokaci ba za mu tsunduma cikin shirin tare da wakiliyar sashin Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim a kokarin ganin ba a bar mata a baya ba wajen samun sahihin wakilci da kuma kawo ƙarshen nuna musu wariya a siyasar Najeriya kungiyoyin mata sama da 500 ne suka hadu karkashin kungiyar Manifesto a Abuja inda suka gudanar da taron a makon jiya domin jan hankalin ɗan takarar shugabancin ƙasar daga jam'iyyu daban-daban don tabbatar da cewa sun ba su kaso mai yawa ga batutuwa da suka shafi mata a cikin manufofinsu na neman zaɓe a shekarar 2023 haka zai haka kuwa matan sun yi barazanar kauracewa zaɓen baki ɗaya
Gamayyan kungiyoyin matan da sun bayyana cewa a zaben shekarar 2023 da Najeriya ke tunkara ba zai kasance kamar yadda aka saba yi a baya ba domin an dade ana ruwa kasa na shanyewa dole ne duk wani dan takarar shugaban kasa ya bayyana manufarsa da shirin da yake da shi ga mata da yara mata kafin su mara masa baya tare da ƙari kan cewa mata na buƙatar damarmaki a matakai daban-daban a kasar Hajiya Saudat Madi babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙin mata ta Rafa a Najeriya ta yi ƙari kan dalilan da yasa suka kira ɗan takarar
mu dai mun kira su mu ji me suke so su yi mana saboda mun gaji da labarin kanzon ku rege kai mun gaji da kuma fadin me ke damu mu kuma mun gaji da me fadin me ya kamata a yi duk duniya kowa san me ya kamata a yi so mun kira su nan da zumma cewa su gaya mana tsakanin su da Allah duk abu su sani kuma duk abin da suka gaya mana wannan karin ba kyale su zamu yi ba zamu fito kwanmu da kwarkwatan mu razzabe zamu san wa zamu zaba rabiyan bukata zamu san wa zamu ce ya biya bukata ba ke biya bukata ba kuma a kullun abin da muke so mu ni su gani abinda matan Najeriya ke nema ba wani sabon abu bane ba abu ne muna neman a bamu dama mu man bawa da gudunmuwa mu ta gina kasa na biyu kuma sanin kowa ne ba zai yi ba kullun hannu daya na kasa na daya na sama ya kamata a samu a hada karfi da karfe mata su tallaba maza su jayi jagora Najeriya ta ci gaba
amma ta wace hanya ta ba ku mukamai don kuna cewa sai an ba ku mukamai
ai mukamai kashi daya ne cikin abubuwan ma da muke nema mukaman nan da muka ce muna so saboda in an tashi wallafa abinda ture ke ce ma decision su wato cimma muradin da za a yi idan an tashi ya zaman to mata ma suna nan dan ciwon mace na mace ne kuma sannan duk wani wanda zai bada labarin abinda ke cikin takalmi babu kamar wanda yake sanye da takalmi sannan kuma manya-manya abubuwan da muke nema dan an zauna an mana alƙawura ba su bane ba abinda muke nema shin in ka je office din nan Allah ya baka wannan karfi da mukami na ka ce ayi kuma ayi a bari kuma a bari kowa kai yake saurare to ka zauna ka dauki wannan dama kuma ka dauki wannan alhakin na al'umma da Allah ya baka shugabanci akai kai kokari kai adalci.
Kazalika matan sun koka kan yadda ake mayar da su saniyar ware a harkokin da suka shafi siyasa a kasar. Batun da dan takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar Action Alliance AA, Munjo Hamza Al-Mustafa, yace jam'iyyar sa ta shirya tsarin da za ta bi wajen inganta rayuwar mata a kasar, wacce ta sha bamban da sauran jam'iyyu.
Ni na musu bayani ne a gaskiya daban daga yanda aka saba. Ban zo nan dan ne alƙawarin boge ba. Na zo ne da shirin abu da dama da nake ganin zai shafi mata da dukkan kasar gaba daya. Dukkan abin da mata na Africa da na Nigeria suka yi shine in the year 2020. Alif dubu biyu da ishirin. To akwai abin da suka tsara cewa su ne matsalolinsu. To mun duba mu rika wannan kuma mu bi kowanne daya da tsarin yanda za a yi mu nemo musu hanyoyi da za su fita daga cikin kowanne. Misali, kowanne zone za a yi musu makarantu na gurin sana'a. Kowanne gurin kuma za a yi musu makarantu na shirya su kaman makarantun siyasa ne da zai shirya su su shiga siyasa. Dan ana yaudarar su kowace shekara. Kuma a duniyar nan yau ba wai digirin da kake da shi bane, a abin da hannunka zai iya yi shine hanyar arzikinka. To kuma mun nemo a haƙi tsarin da muka yi muna ajiye cikin sirri ne yanda za a yi matsalolin Najeriya na hanyar kuɗi mu iya mu biya kuma mu tallafa a kowanne makafa kamar yanda mata suna daga ciki. Kuma na majalisar ɗinkin duniya matsayinsu akwai abu guda takwas da suka tsaya cewa kowace gwamnati ta yi a duniya. Mu wannan yana cikin abin da muka riga muka tsara tun ma kafin su kira mu cewa hakan za mu yi.
To abin da yafi ɗaukar hankalinsu shine batun ba su mukamai idan an kafa gwamnati. Ganin cewa ita kanta majalisa ta yi watsi da duk wani yunkuri da suka yi na ganin sun samu takara.
Abin da na gane shine su mata sun bari ne a Najeriya ana yaudararsu. Daga sun ji mutum ya yi magana faran-faran ya ba su ɗan wani abu sai su yarda. In an cuce su kuma sai su amince. Mata suna kallon siyasa ne a da a Najeriya da zuciya na uwa. In kai wa uwa laifi yau gobe ka dawo za ta yafe maka da ƙara yarda da kai. To ba su bi yanda ake bin hanyar siyasan ba a siyasance a Najeriya. Ka san ita siyasa ita ce take yin abu a bambance. To da yanda aka saba shi yasa kake gani ana ta cutar mata. To muna mu canja shi zamu kuma mu ba magana yaudara. Shi yasa nace idan ma za a yarda da mu abinda muke so shine sai a kai takarda kotu mu sa hannu tsakanin mu da su akan abin da za yi dan mu mun saba abu ne na dalla dalla.
Shi ma dan takarar shugabancin kasa a jam'iyyar SDP Adewole Adebayo cewa yi jam'iyyar sa a shirye take ta bada goyen bayan ta ga mata 100%.
We are running for the people, we are different, we are not the.
Mu da muke neman shugabancin kasar nan muna yi ne dan al'umma kuma mun bambanta. Mu ba irin waɗanda suke amfani da mata don ɗora zani da yin waƙe ba. Mun fito ne don wannan dalilin na ba su goyen bayan mu 100%.
Commitment from us, we are here to celebrate the women and to reaffirm our cooperation.
Ana iya cewa wakilcin mata a majalisar dokokin Najeriya na daga cikin mafi ƙaranci a duniya kuma ana iya samun fiye da hakan idan aka yi la'akari da sabbin 'yan takarar majalisar dokokin ƙasar da suka bayyana cikin jerin sunayen da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar INEC ta fitar na shekarar 2023. Kazalika da yin watsi kan kudurori biyar da suka shafi mata da majalisar dokokin kasar ta yi biyu bayan wani gyara na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999. Batun da ya matakar tunzura mata inda suka ce ana mai da su saniyar ware dukkuwa da irin gudunmawar su ga ci gaban kasa.
Sunana Honorable Dr. Zainab Gimba, ina wakiltar mazabar Bamanga da Kala Balge a jihar Borno.
Duk wani mataki da zaka dauka a gwamnati dole ne ka sa wanda suke cikin abin ciki. Yawan mata a population na Nigeria mun kai kashi kimanin 60. So su suna ganin dai kaman idan aka ba mata wannan daman wani kalubale ne a gurin su. Amma ni a ganina wallahi abin da aka yi bai dace. Ban ji dadi ba. Kowanne dan takara idan ya tashi zabe ya san cewa nagartattun masu zaben sa mata ne. Amma idan aka zo kuma kan harkar da ya shafi mata sai kaga sun juya mana baya. To ina gani a gaba dai mata kansu za a tabbatar cewa an wayar musu da kai su ga cewa dalilin ma da yasa watakila wata rana sai kaga cewa wani abin da ya shafe su a cikin jama'a misalin a cikin society abin da ya kamata wani policy da ya kamata a musu sai ga cewa baya yi saboda rashin mata a cikin yanayin gwamnati ne wanda za su fito su ce a fa kaza fa aga abin da mata yake da musu a kaza ne fa yadda mata yake da musu. Misalin bari in bada wani misali mai kyau. Akwai lokacin ina commissioner na water resources a Borno state. Muna tare da kungiyoyi masu zaman kansu kullum idan aka zo lokacin da aka samu IDP camps da yawa kullum in aka zo zama sai ayi maganar ruwa sai ayi maganar bandaki sai ayi maganar abinci da zaba sai ayi maganar komai da komai ba wanda a cikin su ya taba tunanin cewa to matan nan fa sun bar gidajen su sun bar komai ba su ma da kuɗi a hannunsu, kuma akwai abubuwan da ya kamata a lura da shi wanda yanzu haka wanda ma suke da mazan, balle a lokacin akwai wanda ba su da maza, akwai wanda sirransa mazajensu da yawa, to wanda ma suke da shi ba su da halin da za su yi. Kamar misalin a ce idan wata ta zagayo, ya a za a yi ka kula da kanka? Wannan yanayin dole yana neman wani abin da za a dan tallafa maka da shi. Ba wanda ya tuna, sai da muka kawo zancen ni nace musu wani ya taba tunawa an yi hakan, sannan ma suka tuna. To kai irin wayannan abubuwan misali kawai nake bayarwa. Idan ba matan a ciki, ya za a yi a gano su? Muna da mata kashi 50 ko 60 cikin majalisa, tunda kowa yanzu ai ba wai kowane namiji yayi voting din no bane, a'a akwai ai wanda suka din ba dai samu iya number da ake so wannan bill din ta wuce bane, saboda kwata-kwata abin da ake neman bai kai ma dan vote kadan ne wanda a samu wannan din ya wuce, amma dan saboda ko dole ne akai wannan iya number din shi yasa ba ai ba. Sannan kuma ba yanzu ana maganan maternal mortality yace a kasan nan wa ya san ciwon su? Akwai wanda zai iya kwatanta yaya ciwon na kuda yake? Akwai wanda zai iya kwatanta ya laulayi yake? Akwai wanda a cikin ku zai iya kwatanta ma yaya yaro idan aka haife shi cikin dare wani irin hali yake ciki, in ba da lafiya ya uwa take ji? To wayannan abubuwa ne wanda mace ita ta san ciwonta, wanda ma asibiti ne misalin da dole za sai an yi wani abu. In ma karatun ne dole matan sun fito sun ce da Allah a samu likitoci mata su yi karatu, in ma nurses ne a samu, in ma meye ne dole a samu mata dai wanda za su yi, ko dan saboda wayannan abubuwan? Balle ma abubuwan sun fi haka yawa.
Ita ma Dr. Geoffrey Nanke Gurpan, shugaban kungiyar cigaban ƴaƴan mata ta Pan African Young Women Development, ta yi ƙari da cewa:
Sunana Dr. Geoffrey Nanke Gurpan, ni ce founder da kuma president na Pan African Young Women Development Initiative. Ba mu gan dalili da zai sa majalisar dokoki ta Nigeria ta ki amincewa da abubuwan da mata suke so. Mu mata mun gan cewa cin hanci ne, domin satin da wuce matan shugaban kasa gabaki daya ta dauki shugabannin matan Nigeria zuwa National Assembly saboda a bada wannan bill na matan. Kuma mu inda a ce sun ba mu matan shugaban kasa respect da matan Nigeria respect, shi yasa dukkan mu mata ba ga komai ko ba, muna so su sake su koma su duba wayannan abubuwan da mata sun ce a yi musu abinda muke so su koma kenan. Sun raina mu ne mata, suna ga kamar mu ba da yanci a kasan nan. So yanzu muna so mu nuna musu cewa in ba don mata ba, wallahi talla ba wani shugaban da yana na inda yake yau. Kuma in ba su yi hankali ba, 2023 zaben 2023 za su sha mamaki. Mata za mu juya musu baya, za mu juya musu baya sosai, because wannan abin da suka yi ba ma mata ne kadai ba, har ma kansu sun yi musu, sun ma kansu ba su sani ba. In suna ga kamar suna so su toshe ma mata yancin su ne, sun tosa mu kansu ne, ba ma mata ba ne. Yau ko shugaban kasa yau yana kujeran nan saboda mata sun yadda ne. Mata fa su ne iyayen kowa, mata kuma su ne matayen wayansu mazan, kuma su suka haifa mazan, yara ma maza mata ne suka haifa, mata ma mata ne suka haifa. So muna da yaci kuma muna da karfi. Abin da ya kawai shine mata in suka hada kai mata a Nigeria ba abin da ba za mu iya yi ba. Kuma da wannan abin da suke yi, mu mata mun riga mun amince. Ni ma shugaba ne a kungiyoyi iri ni na san irin su meeting da muka jinga ya akan wannan dalilin.
Cikin jerin sunayen 'yan takara na ƙarshe a zaben shekarar 2023 da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta fitar, mata 374 ne kacal a cikin 'yan takara 4,223 da ke neman kujeru 469 a majalisar dokoki ta ƙasa, 109 a majalisar dattawa da 160 a majalisar wakilai. Lamarin da ke nuna rashin kyawun wakilcin mata a fagen siyasa a ƙasar da ya fi kowace yawan jama'a a Afirka, kuma ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke bin tsarin demokuraɗiyya a duniya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu kai ga daukan wayoyinku bari mu leka filin kwalamar mu inda wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdul Karim ta gayyato mana bakuwa da za ta gabatar mana da ita
wayo Allah duwo duwo
Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna Kwalama wanda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin sunana Hawa Abdul Karim Yunfaniya. Yau na gayyato shahararren ɗan jarida kuma wanda ke fafutukar kare haƙƙin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English. Zamu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na Ghana inda yau zamu duba ko zamu yi da kunu a Najeriya ana cewa dukunu anan Ghana kuma sai a ce da kunu assalamu alaikum barkamu da waraka
wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
to Hajiya Hausa sai in ce ya aiki ya hidima
alhamdulillah
mutanen Ghana na kiran da kunu da kunu abincin Ghana ne da aka fi sani a Najeriya ana cewa dukunu da dan ya fi shahara anan birnin Accra wannan abincin ya ake farawa ma tukunna da me ake yi
wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu akwai na kabilan Fanti da ake cewa Fanti dokunu sannan kuma akwai na Ankarawa waɗanda su mazauna Ankara kenan Accra ake ce masa dokunu amma a cikin yaren su ana ce mai komi
shine da kunun da yafi shahara a duniya
kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna Ankara kuma idan kin je Najeriya yau da gobe saboda yanda ƴan Ghana ke ciki su ma suna yin da kunu suna saida jama'an Najeriya to wato shi da kunun nan yanda ake yin sa zaki samu matsaran ki busasshiya masara busassa da ake tuwo da shi kamar misalin in kwano ɗaya ne mutun zai iya siya she ka je ka jika zaki jika shi kwana biyu to idan kika je kika jika kwana biyu na uku
ana surfewa ko ba surfewa
ba tsofawa ba surfewa haka ake jikawa idan kika jika kamar misalin kwana biyu she ki tsani kuma wata kila da zaki jika na akwai datti akai kin ga saboda totun masara da abubuwan nan sai ki yadi wa'annan dattin da ke kai ki zudda shi idan kika zubar sai ki zubar da ruwan ki saki wankewa saboda datti sannan ki tsami idan kin tsami she ki kai manika a nika miki to akwai masu nika shi gari akwai wanda kuma za su yi nika she su nika shi kamar kamu amma nikan garan yafi to da zaran kin do gida she ki dan kwaba shi da ruwa kada yi ruwa da yawa ki dan kwaba da ruwa sai ki rufe to da ke rufe kamar kashi gari haka ya dan yi tsami in yayi tsami she ki dibi ka dan cikin wannan da kika kwaba she ki sa ruwa ki ya mutsa shi ki yi shi ruwa ruwa dan kadan haka sai ki dora a wuta zaki saka cikin tukunya ne ki dora a wuta ki tuka ki sa gishiri ki tuka kamar ya kusa nuna
zaki tuka shi kamar tuwo
kamar tuwo kamar yanda ake tuka tuwo zaki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna sai she ki sauke kasa
kada ki bari ya nuna sosai
kada ki bari ya nuna sosai to idan kin dauko kika she ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska idan ya sha iska she ki dibi danyen wannan garin masaran nan da aka niko wanda shi wannan kika diba kika tuka sai ki dibo wani ki hada cikin dafaffe ki kai ya mutsawa amma kada ki bari shi kuma danyen yafi nunannen yawa daidai wadai da haka ki ya mutsasu idan kika ya mutsa kika hada shi ya kwabu da kyau to akwai ganyen masara da shi ɗan garin nan ake sakawa wannan shi a dan murmuda shi a dan yi shi bol haka shi a saka cikin ganyen a dan rufe a saka dashi akwai yanda ake yin sa ake murmula shi to amma idan baki da ganyen akwai ledan nan da ake yin su alala ana daure tuwo da shi zaki ya idan kin tinyi shi kamar tuwo haka ball din nan she ki saka aka nan ne she ki saka shi a cikin leda she ki daure to tukunyan da zaki dora shi a ciki kin samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa in baki samu ganyen masara ba in sun ma ne napkin haka mai dan sha'awa she ki sa cikin tukunyan to idan kin sa cikin tukunyan she ki sa wannan ya sunan shi a
dakunan
da kika dundunkulan sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe yana daukan lokaci gaskiya sannan ya nuna da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shikenan wannan dukunun kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya
ainihin dakunu wani miya ne ake ci aka fi cin dakunu da shi
to su hankarawa akwai barkono da suke nikawa daki ya samu attarugunki ne albasanki da tumatur daki markada akwai wani abinda ake nika da shi a nan garin Ghana kin gane
wato ayuwa da muka fi amfani da shi
wato muna ce masa asanka daki ganshi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da
na'am
sai ki nika shi barkono attarugun ja sannan ki nika albasa ki hada da tumaturin ki nika to idan kin nika duka sheki zo ki sa dan
magi
da dan gishiri saboda daɗin sa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi kifi soyayya zakiya kici da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke akwai wani suna ce mai akulo wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da dan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya dahu da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi
shi kifin yake dukowa ma a soyar
to kifi da kin san kala a muna da kifi kama ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla muna da amani muna da kifi daban-daban su cassava fish da wane ne akwai kifin da daki sai dole shekin kankare bayan sa saboda fatan da ke bakayyan da ke bayan sa da fata sai ki kankare shi gaba da baya idan kin kankare kuma ki cire dattin da ke wuya makogoro to idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko saboda da karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan
raba lemun tsami
ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirinki da watakila dan cittanki da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika
hada ki ya musu kifin
zaki hada ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kadan zaki zo ki dora man ki a wuta idan ya dau zafi wasu suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki iya sa dan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da dakunan nan ba su saka fulawa akwai kifi kanana kamar irin amanin nan da nace da sauran kifin shi suna da diba ne haka sai su sa cikin wutin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan pie su yanyanka su zuba a ciki su ci
masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ka ajiye sai ka dan dibo dan barkonon ka tankwa kenan ka ajiye sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka fa ka ajiye an save kenan
kwarai kuwa an save kenan za a iya ajiye maka kaci kin gane in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno zaka iya ci da shi
duk miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka ka ci da
kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali gaje jau zan ci da kuno da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankwa ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shito ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake
anan zamu kawo kashin shirin kwalama ni Hawa Abdul Karim yan kwani a nan babba ko mu ita ce Hajiya Hafsa Kadiri English
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku lambar za ku kira ita ce alama tarawa 1 202 205 biyu shida biyar biyar
masu sauraron mu da fatan da kuna jin dadin shirin mun sami kiran mu na farko da wa muke magana
Ibrahim ne wakin hula a garin Lagos da yakin ba jihar Niger.
Muna jin ka yau dai maudu'in namu akan yadda mata suke ta kira ya kiraye akan majalisa da shugabannin mu cewa ya kamata mata ma a dinga ba su dama. Me zaka ce akai?
To alhamdulillah na ji dadi da ɗan majalisu suka kisa hannu game da ainihin ba su mukami musamman na gwamnati da ofisoshi. Saboda mukami Allah ya riga ya ba su mukami. Abin da ake so da ƴaƴa mata ainihin ƴaƴansu da jikokinsu da sun da kula da su. Amma kuma a gwamnatance akwai ayyukan da ya kamata mata su yi kamar ɓangaren kiwon lafiya haka da sauransu. Amma dai aiki na ofis a tsakani da Allah bai cancanta da biya mace ba. Amma duk abin da ya danganci ɓangaren rashin lafiya to yana da kyau a ce sun ba da ƙarfi a wannan ɓangaren ba aiki na ofis ba. Abin da nake kira ga ‘ya’ya mata kenan musamman mu ‘ya’ya musulmi. Abin da ke kira gare su kenan su rika kyawawa da wa'annan annabawan ra'ayoyin da ake faɗa gaskiya.
To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraron mu yau fa kofa a bude take muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6-55.
Hajja barka da yanki.
Yauwa barka dai da wa muke magana?
To sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya.
Muna jin ka Murtala.
Eto ajiya cikin san wannan mazuyi na kukuwa da yadda ya fahimta amma maganan gaskiya idan su mata din ma za su yi aikin ofis to ba laifi ba ne amma sai dai dole ne a ce ana samun sa'ido a kansu kuma za ki ga mafi yawanci mata an ba su wani matsayi ko na siyasa da sauransu za ki ga su maza na zare musu ido wanda za ki ga da mata ba su yi ƙarya ba an suna bakin ofis suna aiki ba sai an kira shawa ba amma za ki ga duk sun fara yi saboda kila wasu na ba su umurni a cikin mazaje da suke tsoro ko wanda suke ƙarƙashin su a ma'aikatan to abin kawai da muke kiran mata su jajirce shi ne cewa duk inda suka samu kansu jajirce su tsaya su ne iyayen al'umma duk wanda zai musu mazurai amma a gurin aikin su ko a kan kujerar su tartibe masa su aiki tsakani da Allah kila ta hanyar su mata din a samu canji musamman a ƙasashen nan namu na Afirka da sauransu da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode da wannan kira naka sai kiranmu na gaba daga jihar Bauchi da wa muke magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
Muna jin ka.
To gaskiya ni ma ina goyon baya mata su tsaya akan aikin asibiti musamman ma abin da ya shafi bangaren mata na maternity. Yana da kyau su bada muhimmanci ma wannan bangare 100% wajen kula da ƴan uwansu mata amma ba sauran ayyuka ba. Idan suka tsaya suka kula da ƴan uwansu mata a asibiti lallai sun yi taimako a kowane waje. Daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
Mun gode da wannan kira naka daga Kaduna da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaika salam da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo da Radio Darko da kasuwar Kaduna Nigeria.
Muna jin ka Alhaji Musa.
To alhamdulillah da gare da abubuwan da ake tattaunawa yau gobe yake akwai hayaniya mara dattin kasuwannin kauye na kawo. Yau kuwa fatan alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya saka na kare gudugo da suke bada ana tattaunawa.
To mun gode da wannan kira naka Alhaji Musa Garo. Masu sauraron mu to anan dai muka kawo ƙarshen shirin namu na yau kuma mun gode da wayoyinku da kuka yi ku bayyana mana ra'ayoyinku a madadin waɗanda duk kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa wato Hadiza Kyari da ma injiniyan mu ta yau wato Nashwan da kuma wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, mu huta lafiya.